بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana yammacin ranar Alhamis ce wadda ta daidai da 27 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, daidai da 17 ga watan Satumba shekara ta 2009. Wannan shine kafar na uku daga cikin jeren jiyar karatutukan littafin Al-Imamu Abi Isa Muhammad ibn Saurat at-Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna muqaddima wadda take bayyana mana wane ne al-Imamu Tirmidhi, sa'annan kuma wace hanya ya bi wajen rubutun wannan littafi nashi mai albarka. Allah madaukakin sarki ya gafarta al-Imamu Tirmidhi. A jiya ne muka ji ƙarshen al'amarin da malamai suka tabbata mana da cewa Tirmidhi dai a wajen aqida da manhaji ahlus sunna ne salafi, tsantsar salafi wanda ya riko da hanyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya. Dangane da mazhabin al-Imamu Tirmidhi na fiqh kuwa, muka ji cewa gaskiyar lamari al-Imamu Tirmidhi baba Shafi'i bane, baba Maliki bane, baba Hanbali bane, ba kuma ba Hanafi bane, ba mazhabin al-Imam al-Auza'i ko Abdullah dan Mubarak ko Ishaq dan Rawiya ko wasu daga cikin ainihin mazhabobin da ke zamanin shi yake bi ba. Hakikanin al'amari al-Imam Tirmidhi littafin shi da kanshi yayi shaida akan cewa yana bin tsari ne irin na malaman fiqh daga cikin ainihin malaman hadisi. Shine malami ne wanda ya iya ilimin usul al-fiqh, ilimin mustalah al-hadith, ilimin jarh wa ta'dil, yana da hadisan, ya iya fiqh, sai ya tayawa mas'ala kaza da aka yi sabani, ya binciki magana wane, mecece dalilinta, wane da ya magana me dogara da shi, wane mecece hujjar shi, sa'annan sai ya dawo ya sanya ainihin haske na ilmomi guda biyu, sai ya tantance waɗannan dalilai. Hasken farko shi ne hasken ilimin hadisi, wanda shi yana taimakonka ne ka gane dalilin ya inganta ko bai inganta ba. Sa'annan haske na biyu shi ne hasken ilimin usulul fiqh, jurisprudence, shi ne wannan dalilin bayan ya inganta, shin ya cancanta a yi dalili da shi a wurin, ko kuwa maganar da dalilin yake daban da ita maganar da asali ake yi. Kuma akwai dalilin da zaka iya kawowa akan asali shi dalilin ya inganta. Aya ce ta Al-Qur'ani kake so ka kafa hujja da ita akan kaddara Allah, sai ka zo ka ce ai duk abin da Allah ya kaddara haka al'amarin yake, sai ka ce Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, sai a ce na'am, aya dai ta inganta, babu shakka babu tantama, ayar Al-Qur'ani ce. Amma kuma ita ayar ba tana magana ne akan wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, abinda Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce, ba ma'ana ayar ba kenan. Ita ayar gaba daya ta zo tana bada labari ne dangane da wasu makiyan Allah, su ne Yahudawa. Allah ya ce wa ma qadarullaha, ba su girmama Allah ba, haqqa qadarihi, girman da ya dace su baiwa Allah ba su bashi ba. Iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in, domin da suka tashi sai suka wa Allah bakan magana, suka ce tunda Allah yake ke taba saukarwa da wani dan adam wani mutum wani sako ba. Allah yake kai ce Yahudawa, kun man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa, littafin at-taura da Musa ya zo da shi, wanda kuke zama kuna rubutawa kuna boye abin da kuka so ku daure ku bayyana abin da kuka so, wane ne ya zo da wannan littafin? Ba annabi Musa ne ya zo da shi daga wurin Allah ba? Yanzu kun jira ma Allah yadda ya kamata kenan da kuka yi wannan maganar? Kaga ashe ayar tana bada labarin wata muguwar aqida ne ta Yahudawa. To kai kuma sai ka zo ka kawo ayar akan cewa ai wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, abinda Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce sai ya ce eh maganar da ka faɗa gaskiya ce amma ita ayar bata dace a wurin ba ko kun fahimta malami ne cikin malaman fiqh al-imam Ibrahim an-Nakhai yace bai halatta ayi sallah a tabarma ba aka ce tabarma yace eh me dalili yace aya ce ta al-Qur'ani da Allah yace waja'alna jahannama lil-kafirina hasira mun sanya jahannama ta zama tabarma ga kafirai to yanzu kun ga aya ce kafa hujja da ita aya za a ce bata inganta bane ta inganta babu tantama tana nan a cikin al-Qur'ani amma ita ayar abinda take cewa ita ce mun sanya wutar jahannama ta zama kurkuku ga kafirai ta zama matsara ga kafirai sai ya dauki ayar sai ya fassara ta da cewa mun sanya jahannama ta zama tabarma ga kafirai dan haka ku kiyaye da kyau jama'a akwai dalilin da ya inganta ya tabbata daga cikin Qur'ani yake amma kai wa dalilin kuskuren fassara sakamakon kuskuren fassara da kai mushi sai ka koma kai ginin wani abu wanda sai shi ma abin ya zama kuskure yanzu idan ka sa ghaynun sai ka sa dalun kai musu fataha fataha ko da Hausar zamani ga da zaka iya karantawa gada zaka iya karantawa gada idan mutum yace na ci gada Bahaushe yace na ci gada sai aka rubuta a jarida wanda bai kware da karatun Hausa ba sai ya je karanta na ci gada sai ce wai 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 come and see in the north they chop bridge gada bridge gada da ake tsallakawa tsakanin rami da rami sai ga an rubuta na ci gada me yasa yanzu zai yi tunani a ku zo ku ga Hausawa suna cin gada sai ce a ba gada aka ce ba gada aka ce yanzu kun ga kuskuren karatu da ya shi ya gashi zuwa ga kuskuren fahimtar da sai wani ruɗani ya shiga kwakwalwar shi to akwai ayoyi da yawa waɗanda mutane suke ɗibowa babu shakka dangane da cewa ayoyin Al-Qur'ani ne amma sai su kafa hujja da su a inda ba nan ayoyin suke magana ba sai ruɗani ya faru sai a ce a to waya kuma aya za a jawo aya ka ce kaza a ayar gaskiya ce amma gurguwar fassara aka yi mata shine misinterpretation kenan sai ya haifar da rudani misconception idan kun gane wannan jama'a dole ne dukkanin hujjar da za a kafa a wata magana sai ta cika sharadin nan guda biyu sharadin inganci da sharadin gaskiyar ma'anar ta tafuta waɗannan abubuwan su ne tsarin da malamai suke bi wanda al-Imam Tirmidhi ake cewa idan ya ɗauko mas'alar da malamai suke sabani sai dube ta ta inganta bayan ta inganta mecece ma'anarta sannan sai bi sai binciki kowane malami sai karkata zuwa ga abin da yake gani yafi zama ainihin gaskiya ko kuma daidai Allah ya taimaka to sai ga wannan magana da Imam Tirmidhi ya ɗauka jama'a ba lallai ne ta yi daidai da maganar wane ko wane ko wane ba don haka wani lokacin sai kaji sun ce Tirmidhi mabiyin mazhabin Shafi'iyya ne wani lokacin sai kaji sun ce mabiyin mazhabin Hanbaliya ne wani lokacin sai kaji sun ce an gane kuma ma Imam Malik yake bi a yana tafiya ne tare da inda dalili ya karkata kawai ko kun fahimta jama'a to kuma tunda gaskiya ba ta tattaru akan limami ɗaya daga cikin limamai bugabata ko limamai wanda yake da rai ba tabbas wata ran za a ji ya dace da Imam Malik domin Imam Malik malamin sunna ne wata ran za a ji ya dace da Imam Shafi'i domin Imam Shafi'i malamin sunna ne wata ran za a ji da ya dace da Imam Ahmad ibn Hanbali domin malamin sunna ne domin dukkanin waɗannan limamai ba guda hudu ba sun wuce guda 40 dukkansu malaman sunna ne kuma gaskiya suke kokarin tabbatarwa inda duk kaga an samu sabanin abin da kake gani gaskiya ne ba ganganci suka yi ba kokarin gyara ne sai kuskure ya afku Allah maraukakin sarki ya taimake mu to anan sai malam yace wa min huna majid al imam at-tirmidhi yakifu fi jami'i min al madhahib wal ara'i mawqifan muhtakim ila sunnah an-nabawiyya to anan ne zamu ga cewa ashe al imam at-tirmidhi yana tsayawa ne a cikin wannan littafin nashi dangane da mazhabobi na malamai da kuma ra'ayoyi da fahimtar malamai yana tsayawa ne zuwa ga matsayin mai kai hukunci ga sunna Imam Malik ya ce kaza, Imam Shafi'i ya ce kaza, Ahmad ibn Hanbali ya ce kaza, Ishaq dan Rawiya ya ce kaza, Sufyan al-Thawri ya ce kaza, Abdullah ibn Mubarak ya ce kaza. Imam Tirmidhi sai tattaro su gaba daya sai je zube waɗannan maganganu a gaban sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Maganar da ta samu yin daidai da sunna to shikenan, ya aje sunna ita ce wadda za ta zaban mishi, ita za ta raba gaddama da jayayya. Jama'a kun gane wannan da kyau? Wani istidlalu biha, da kuma kafa hujja da ita sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A ƙarƙashin haka, fayurajjihu minha ma shahida lahu alhadithu sahihu. Dukkan maganar da hadisi ingantacce yayi shaida daga cikin maganganun nan sai karkata zuwa gare ta. Aw kana daliluhu aqwa fi nazrihi hina yanqadhu fi dhihnihi wajhu at-tajrih aw tarjih, yayin da ainihin ya gwada a cikin kwakwalwar shi da iya hanyoyin da ake bi ake karkata zuwa ga dalilai. In ya ga dalilin da yafi karfi a iya nazarin shi, to sai ya ainihin wato tafi zuwa ga wannan dalili da yafi karfi. Wala yaltazimu madhhaban muayyana, dan haka Imam Tirmidhi bai lazimta wa kanshi madhhabi kwaya daya ba. To ina son ku rike wannan, ita ta amsa mana asalin maganar da aka fara. Shin Imam Tirmidhi yana bin madhhabi kwaya daya ne? Kun ga karshen tika tik ita ce Imam Tirmidhi bai lazimta wa kanshi madhhabi guda daya ba. Bal huwa da'irun ma'a quwwati ad-dalili, yana kewayawa ne tare da karfin dalili. Sha'anuhu fi zalika sha'anu ulama'i asrihi, yadda al'amarin Tirmidhi yake yayi daidai da yadda al'amarin malaman zamanin shi yake. Alladhina lam yakunu yardawna li anfusihim at-taqlida, wadanda basu yarje wa kansu yin taqalidanci da kowane malami ba. Ma hufazul hadisi wa la a'immatul fiqhi, ba mahaddatan hadisi ba, ba kuma limaman fiqhu ba, ba wanda ya amince wa kanshi cewa ya makale wa wani malami shi kadai yake bi. Sam jama'a, ina son ku tsaya da kyau ku fahimci, haka fa asali aka fara yin musuluncin tun farko. Daga baya ne ta rikice aka zo aka samu waɗannan matsaloli na mazhabi, sa'annan kuma sai raunin ilimi ya faru. Domin mutanen da suke da raunin ilimi jama'a ba za su iya wannan aikin. Ma'ana yanzu mutanen da suke da rauni a ilimin physics, chemistry, mathematics, biology da sauransu, waɗannan mutane za a samu likitoci a cikinsu da injiniyoyi? Ba za a samu ba, ba za a samu ba. Mutanen duk da suke da rauni game da hadda Al-Qur'ani da hadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suke da rauni game da ilimin hadisi, abin da ya shafi mustalahin shi da jarh wa ta'dil, suke da rauni game da ilimin usulul fiqh da alqawaid alfiqhiyya da ilimin lughal arabiyya da ilimin aqida da tauhidi da ilimin tarihi. Duk mutanen da suke da rauni a waɗannan ilmomi da zayyana wajen guda takwas, babu shakka dole a samu karancin malamai a cikinsu. To kuma duk sanda aka samu karancin malamai, shine za a samu yawancin mabiya. Shine ne sai dai kowa ya ce to ni Maliku zan bi, wannan ya ce ni Shafi'i zan bi, wannan shi ya ce Ahmadu zai bi. Haka ne ko ba haka ba? To nan mai ne duk sa'ad da ya zama malamai na da suna dagewa da ilimi, za a samu malamai cikinsu da yawa. Yan baya fa sai suka yi rauni, don haka sai zama ake samun dimbin mabiya a ciki. Amma a dafa kowa sai ka ga ya zage ya koyi ilimi. Haka a yanzu in kuka zage kuka koyi ilimi, za a samu malamai masu dimbin yawa a cikinku. In kuwa kuka aje kawai shikenan, ah malama ne zai yi wa'azi, ku kenan yawo da cassette, za ku ji cassette nan, to wannan yayi cassette, za ku je ku kai wannan, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Amma ina hadda Qur'ani ba ku damu ba? Ina fahimta ilimin usulul tafsir, ulumul Qur'an, ilimin mustala, jarh wa ta'dil, ilimin lugha, aqida, usulul fiqh, alqawaid alfiqhiyya, duk ba ku damu da waɗannan ba, dole ne ku shiga cikin rudu ai. Dole ku shiga cikin rudu, don malamai ne za su yi ta kada ku kamar yadda ƴan kwallo suke kada bal a filin kwallo. Dan haka jama'a ku ji malaman wancan zamani abinda suke yi kenan. Dan haka da Tirmidhi ya tashi cikin su sai dauki wannan salo. To me ya hana yanzu mu ma mu tashi mu raya wannan sunna din, yadda ƴan baya da ba su taso su ma sai su taho akan wannan minwal din, akan wannan fagen? Ma'ana mu tashi mu ma mu koyi waɗannan ilmomi.
malamai suna nan masu wannan ilimi mu je mu zauna su koya mana mu dawo mu dubi ayoyin nan da hadisan nan muna karantawa muna tattaunawa idan aka zo mas'ala Imam Malik yace kaza Ahmad yace kaza Shafi'i yace kaza Hanbali yace kaza wani yace kaza sai mu ci a dubi dalilan kowa da idan basira na inganci da kyakkyawar fassara sai a dauka ko kuma a aje mishi daukar magana shi ba ta nuna an goyi bayan shi an goyi bayan gaskiya ne aje magana shi ba ta nuna an kin shi magana shi ce bata cancanta a dauka ba ina fata an gane dan haka sai malam yake cewa fa huwa yasrudul madhahiba dan haka al-imamu tirmidhi yana kwararo mazhabobin malamai ne thumma yurajjihu bainaha sannan sai zo ya ainihin linka goda karfi tsakanin su fa huwa fi hadha muttabi'un dan haka al-imamu at-tirmidhi akan wannan bi yake yi ina ma'anar bi yana bibiyar maganganun malamai ne kuma yana bin salan da malaman zamanin shi suke wa huwa manzilatun baina taqalidi wa baina ijtihadi kun ji wani abu wanda ilimi ne babba yace wannan matsayi ne tsakanin taqalidanci da ijtihadi kai dai baka rufa idan ka gum cewa ka miƙa wa imamu wani hannu ya jaka ba kai kuma baka kai matsayin imamu wani ba amma Allah ya maka baiwa da ilimin da duk magana da imamu wani ya zaka iya gano dalilanta zaka iya gano inganci ko rashin inganci to yanzu kai ba muqallidi bane kai kuma ba to ba mujtahidi bane Allah ya maka baiwa da ilmomi na bincike waɗanda zaka iya tantance maganganun mujtahidai sai ka dubi ciki wacce ce za a bi wannan matsayin akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin shi kai baka zama mujtahidi ba balle nauyin kowa ya hau kanka kai kuma ba muqallidi bane balle ka dora kowa nauyi ma'ana kai ba kai ne kamfanin da kake kero omo ba kai kuma ba kulla omo kake ba za ka je kamfani ne ka saro kowanne buhu naira 5,000 sai ka zo ka dora naira 500,000 sai ka siyarwa da masu sari don haka ba wanda zai ganka kana warin omo ba wanda zai ga hannunka yana dambara da omo ko kumfar omo ko kun fahimta a ƙarƙashin wannan mutumin da Allah ya mishi baiwa ya kai wannan matsayin to Allah ya rufa mishi asiri game da rigingimin malamai domin zai iya dibo maganganun malaman ya gano dalilansu ya iya tacewa da tantancewa ya gane wacce ce daidai wacce ce ba daidai ba to kana nan wata ran zaka ji shi ya kai martaba ta mujtahidi kuma ina fata an gane to malamin yake cewa wa alayhi a ƙarƙashin haka yumkinuna an naqulu zai wuce nan mu ce inna ijtihada at-tirmidhi في مرتبة الترجيح على طريقة أهل الحديث وقرن دا ترمذي يكي وجن أيضه واتو مرتبة دا الله أجيش دا أكانتا تأي كاركتا دا أبن ديك داي داي تسيمتشي ونن هنيا دا ترمذي يكي تاي داي داي دا هنيا معلمان حديثي نهاك ترمذي باياكا ونصابان أبو بني ترمذي ناين أبن ديك داي 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 دا هكا معلمان حديثي دا ما سكي كوكم فهمتا؟ yanzu Imam al-Bukhari da yazo daga baya da Imam Muslim duk aikin da suka yi kenan domin su ba su kai matsayin su Imam Malik ba sai Imam Malik sune manyan mujtahidan zamanin su to amma da su waɗannan suka taso sai zama Allah ya tattara musu hadisan ga sunan to sai su dubi maganar wane da wane da wane da dalilan kowa sai su tabbatar da abin da yake daidai kawai sai yasa kaga wani lokacin Imam al-Bukhari shi ma su ce ba Shafi'i ne wani lokacin su ce ba Maliki ne wani lokacin su ce ba Hanbali ne haka dai ko kun fahimta jama'a a'a ba wai dan mazhabi kaza bane yana girmama dukkan mazhabobin ya yarda da su sai dai bai rike kwaya daya ba yana ainihin karkata ga abin da ya karkata ga dalili ne wa huwa yaqsidu biqawlihi ashabina الفقهاء المجتهدين من أهل الحديث تو إمام الترمذي أتكون وانا لتاف الناشي كان أتكون كرات لتاف هذاك جينا شيوا أصحابنا قال أصحابنا وعليه أصحابنا إذن كجي ترمذي فلاهك سوى يكي نسي يكي أي أبن دي يكي نسي ينا نسي الفقهاء المجتهدين من يما لمن فكه إنما سقوى زود قوكري وجنجارا الديني أما فمن أهل الحديث daga cikin malaman hadisi kamalik ibn anas kamar Maliku dan Anas. Imam Malik dan Anas ba malamin fiqh bane zalla kawai. Imam Malik yana daga cikin malamin fiqhun hadisi, yana daga cikin fuqaha'ul muhaddisina. Sannan wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Ahmad da Imam Ahmad wa Ishaq ibn Rawiya da Ishaq dan Rawiya wa fil Jami'i yace ai a cikin wannan littafi Al Jami'ul Kabir na Tirmidhi amsalatun ghairu qalilatin, akwai misalai ba ɗan kaɗan ba ala zalika waɗanda suke nuni akan haka. Dan haka duk inda kaji Tirmidhi yace qala ashabuna, to yana nufin fuqaha'ul muhaddisina. Akwai bambanci tsakanin fuqaha'ul muhaddisina da fa'al muhaddisuna da kuma al-fuqaha'u. Yanzu Abu Hanifa yana daga cikin al-fuqaha'u, ko ɗaya ba a sa shi daga cikin al-muhaddisina ko kuma a sa shi daga cikin fuqaha'ul muhaddisina. Ma'ana fuqaha'ul muhaddisina sune irin su Imam Malik, wanda asali su hadisin suke kawowa, daga cikin hadisi suke ciccire hukunce-hukunce, su ake kira fuqaha'ul muhaddisina. Al-fuqaha uku sune waɗanda su sunna'ul qarari ne, sun suka tashi mas'alar ce za su aje ta, sai su ta mata tunanin abubuwan da za su kare ta ba na daga cikin dalilan hadisai ba. Dan haka sai zama zallar fiqhun ne suke shimfidawa da tunanin kwakwalwarsu. Su ko su Imam Malik fiqhun ne suke shimfidawa wanda suka ciro daga hadisi. Dan haka hanyar su Imam Malik ita ce hanyar da ta dace da sunna gaskiya saboda Allah. Ita ce shi hadisin ne yake hukunci a kansu, ba su ne suke hukunci a kan hadisin ba. Ba wai sai sun fitar da ra'ayi sannan za su tafi nemo hadisan da za su kara ra'ayinsu ba, a'a, su ba su da wani ra'ayi. Hadisin in suka jawo su ce wannan hadisin ya nuna kaza, wannan hadisin ya nuna kaza, wannan hadisin ya nuna kaza, shi ne ake kira fuqaha'ul muhaddisina. Karanta muwatta ka ga yaya Imam Malik yake. Kafin ya faɗi ra'ayin shi sai ya kawo ne hadisi tukuna ko wata fatawa daga cikin fatawar sahabbai, sannan sai ya ce akan wannan muke, ko malaman garinmu akan haka suke. To su waɗannan su ake kira fuqaha'ul muhaddisina, su ne asalin malaman sunna da duniya ta fara gani. Ma'ana mutanen da Qur'ani da hadisi ne ke da hukunci akan ra'ayinsu, ba ra'ayinsu ne ke da hukunci akan Qur'ani da hadisi ba. To amma bari ku ji, kun ga lazumin wannan hanyar ita ce bincike. Sasa kullum muna gaya wa mutane bambancin irin wannan malanta da ake yi da irin malantar ƴan bid'a, ba sa fahimta. Ɗan bid'a zo wuni yana hira a dandali, in lokacin tafsiri ya zo kuma ya zo yayi tafsiri, kuma tsaf zai yi tafsirin, domin dama su ayoyin ne dole ba su dawo su bi ra'ayin shi. Don haka bai buƙatar sai ya bincika komai, ayoyin ne dole za su dawo su bi abin da yake so. Don haka dan ne zai bincika komai, shi ne mai gidan ayoyin. Amma malamin sunna shi bai da ra'ayi, dole ne ya bincika cikin Qur'ani da hadisi ra'ayoyin da Qur'ani da hadisi suka tabbatar, shi kuma sun zai goyi baya. To yanzu za ka haɗa irin wannan malantar da irin waccan malantar, fashattan ma bainahuma, akwai bambanci tsakanin hanyoyin guda biyu. Wannan hanya ce wadda ba ruwan shi da bincike, in ya zo duk abin da ya karanta na ayar, in ya ji ta saba wa ra'ayin shi sai ban karo ta, sai ta dawo ta yi daidai da ra'ayin shi. Don haka dan Allah me zai bincika? Yana buƙatar ya binciken komai? Don haka dan bid'a baya buƙatar in zai yi tafsiri sai ya binciki tafsirin Qurtubi, tafsirin Ibn Kathir, tafsirin Sa'labi, tafsirin Ibn Athiyya, tafsirin Uwani, duk ba shi buƙatar wannan. Ba abin da ya shafe shi, za ka ga ya wuni dantalin shi yana yawon shi, da zarar lokacin tafsiri kuma ya zo ya yi ta tafsirin shi, saboda dukkan ayar da zai jawo ita ayar za ta dawo ta goyi bayan ra'ayoyin da yake a kai ne. Amma malamin sunna shi zai binciki ayoyin ne da hadisan har ya iya gano me suke cewa, sannan ya goyi bayan abin da aya ko hadisi ta ce. Don haka gaskiya saboda Allah sai ɗaliban ilimi a Najeriya sun natsu, in ba haka ba za su yi ta zargin malamansu cewa yaushe za a ce wai kuma malami kullum yana karatu. A kullum malaman sunna cikin bincike suke don su gano menene yake daidai. Malamin bid'a ko ba ruwan shi da bincike, don shi shine lauhul mahfuzin kanshi, duk abin da yake so kawai ba zai yi. Allah ya taimake mu. malan yace wa qad nasabahu ba'dhum ila al-imam ash-shafi'i ko da yake wasu sun danganta al-imam at-tirmidhi cewa madinin imam ash-shafi'i ne malan yace fa in sahha zalika anhu in har wannan magana ta tabbata daga al-imam at-tirmidhi fa yakunu qad irtaba manhajahu fi al-istidlal sai dai zama kenan ya yadda da tafarkin da shafi'i yake bi wajen kafa hujja wa tariqatahu fi naqd fi fiqh fi tafaqquh da kuma cewa ya amince da hanya Imam Shafi'i yake bi wajen ciro fiqh daga cikin nassoshi ma annahu ya'khudhu bi jami'i aqwalihi ba wai yana diban dukkan maganganun al-Imam Shafi'i ba wa hadha bayyinu fi masail al-mudraja fi al-jami' yace waɗannan abubuwan sun bayyana ƙarara a cikin matsalolin da suka zo a cikin wannan littafi al-Jami' al-Kabir na al-Imam Tirmidhi domin kuwa faqad khalafa fi ghairi mas'alatin minha ra'ay al-imam ash-shafi'i ba a mas'ala daya ba ba biyu ba mas'aloli dawa imam at-tirmidhi ya saba wa al-imam ash-shafi'i da ra'ayin al-imam ash-shafi'i yanzu inda at-tirmidhi madin imam ash-shafi'i ne aida dukkan ra'ayin da imam ash-shafi'i yake akai idan yazo zai kulla babi ne don ya goyi bayan wa don ya goyi bayan imam ash-shafi'i kuma yadda imam al-baihaqi yake yanzu imam al-baihaqi karara da kanshi ma ya faɗi ya rubuta ya yi wa kanshi shaida duniya cewa shi mabiyin Imam Shafi'i ne don haka in ya zo babu ba ma zai dubi ra'ayin da Imam Shafi'i yake akai ne sai kulla babu da wannan taken sai tafi duk inda zai kada gabas da yamma sai ya samu dalili wannan dalili ya inganta bai inganta ba oba dai don haka Imam Baihaqi mabiyin Imam Shafi'i ne tare da cewa shi ma da yake malami ne ba wai ya rufe ido akan Imam Shafi'i bane amma ina son ku gane akwai bambanci tsakanin shakhsiyyar Tirmidhi da shakhsiyyar ta al-Imam al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi shi ya yadda gamsu da ra'ayoyin da Imam Shafi'i yake akai ya rage yana nemo wa matsalolin dalilai ne kawai shi ko Imam Tirmidhi fa in ma ta tabbata to ba wai mabiyin Imam Shafi'i bane a'a ya yadda ne da irin ka'idodin da Imam Shafi'i yake bi yake bincike amma in ka ce mabiyin shi ne to a cikin wannan littafi akwai wurare da yawa ya saba wa Imam Shafi'i a ciki ba zai kuma a ce mabiyin shi kuma ya saba mishi ba ko kun fahimci wannan jama'a jama'ar musulmi dan haka kun ji in an ce maka yanzu Tirmidhi wannan irin wacce mazhaba yake bi sai ka ce mazhaban malaman hadisi malaman fiqh daga cikin malaman hadisi ma ka ce a ba mu taba jin sunan wannan mazhaba ba sai ya ce to kai ba dalibin ilimi bane kamar kana trader ne a zo a ce akwai sukari wurinka ka ce baka taba jin wani abu sukari ba to akwai omo sai ka ce kai ba mu taba jin wani abu omo ba a cikin harkar trader ha duma fa akwai babu sabulu fa babu magi fa babu a to trader ko kake ka ce sosai sai a ce a in dai har kana cikin harkar bincike na ilimi aka ce maka wane yana bin mazhaban malaman fiqh ne daga cikin malaman hadisi sai ka ce to wannan dayin su Imam Malik kenan da Ahmad sune fuqaha'ul muhaddisina amma in ka ce kai sai in ka ji an ce malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya sai a ce kai wannan mutaakhiril mutaakhirina ne kai wannan kutal ne daga karshe ta zo bayan an gama cin kasuwar ilimi a duniya ina fata an gane jama'ar musulmi kun ji wannan to yanzu ina son ku natsu da kyau tunda kun ji aqida Imam Tirmidhi ko kun ji manhaji da mazhabin Imam Tirmidhi a wajen fiqh ko da ahkam waɗannan hanyoyin ne Imam Tirmidhi yake bi yake tattaro maganganun malamai dinkin waɗanda akan ce yana tsayawa yana hada su da hadisai yana bincika su misali yanzu idan aka ce ala gafarta malam zakafin da kai muke so kai mana wa'azi akai amma muna so ka je ka binciko mana ra'ayoyin malamai fiqh gaba daya wata hanya zaka bi yanzu kai zaka je ne ka dauki risala ko ka dauki al-fiqh ala al-mazahib al-arba'a ka ji Imam Shafi'i ya ce Ahmad ya ce kaza ya ce to wannan hanyar ba ita ce hanyar malaman hadisi ba kuma na da malaman hadisi na da duk wani malamin fiqh da za su danganta magana zuwa gare shi sai sun samo isnadin su zuwa gare shi akan wannan magana ba zuwa suke su bude risala ko sharhin fatuhul jawad ko sharhin askari malam da suki ko kuma ainihin wane ne su je su ga Maliku ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza ko su buɗe fiqh sunna ko su buɗe bidayatul mujtahidi ba haka malaman hadisi suke ba a da duk maganar da za su ce Imam Malik ya ce kaza suna da isnadi zuwa ga wannan maganar barka jita yanzu shine malam yace at-tariqatu lati tabaaha at-Tirmidhi fi naql madhahib al-a'imma hanyar da al-Imam Tirmidhi yabi wajen dakko mazhabobin limaman fiqhu wace hanya ce Imam Tirmidhi yabi malam yace wa yu'awwim al-Imam Tirmidhi fi naql aqawil al-a'immati al-fuqaha wa madhahibihim 'ala al-asanidi Imam Tirmidhi ya dogara ne wajen dakko zantutukan limaman fiqhu da mazhabobin su ya dogara ne akan isnadodi jaryan ala tariqati almuttaba'a inda ahli alhadisi ya gudana a bisa hanyar da malaman hadisi suke bi malaman hadisi haka suke bi jama'a duk wata magana da za su danganta wani malamin fiqh wallahi sai suna da isnadin ta don Allah ka je ka dauki kafta kaftan littafan nan kwaya biyu المصنف نا الامام ابو بكر ابن ابي شيبه ده المصنف نا الامام عبد الرزاق الصنعاني ودنن لتتفن غدا بيو دهوا سن تار رايوي ني ده مذهبوبي نان معلمان فقه daga cikin sahabbai kamar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina abu huraira sayyidina wani ne ra'ayin abu sa'id al-khudri game da fatawa kaza sai kaje abu bakar ibn abi shayba ya kawo maka da isnadi to wannan ita ce tariqatul muhaddisina fi jam'i aqawil wa madhahib al-a'immati al-ajilla in ba su tattara maganganun malaman fiqh don in kawo imam malik ƙarya to nan ma ka ja wani jangon a musulunci to mun rana alkiyama za ku tsuguna gaban Allah da imam malik kenan dan haka duk maganar da zaka danganta wa imam malik sai ka tabbatar da cewa wannan magana ta inganta to hanya ɗaya ce kuwa ita ce ka kawo cewa Maliku ya gaya maka kai da shi to kai almajirin Maliku ne to in kai ba almajirin Maliku bane je ka wurin almajirin Maliku in ba haka ba fa almajirin Maliku dan haka zaka ji Tirmidhi almajirin Maliku ne duk maganar da yake so ya fadi sai je tambaya almajirin Imam Malik menene Imam Malik malamin ku yake game da kaza su kotun da sun zauna gaban Imam Malik sai su ce game da kaza da abinda Maliku yace game da kaza da abinda Maliku yace to haka dukkan malaman hadisi suke jama'a kun fahimci wannan da kyau ko abinda yasa haka sai malam yace li tawfiqil manqulat domin tabbatarwa da tantance maganganun da ake cirowa daga waɗannan malamai ana danganta zuwa gare su wa qad sarrada fi kitabil ilal الذي في اخر الجامع الاسانيد التي اعتمدها اقرشن wannan littafi na Tirmidhi da muke karantawa jama'a akwai wani dan karamin littafi wanda mai yiwa zuwa gobe zan zo in fara muku darasi game da littafan al-Imam Tirmidhi zan zo muku da wannan littafi insha Allah wannan littafi sunan shi al-Ilal as-Saghir to a cikin wannan littafi wanda Tirmidhi ya kawo shi a ƙarshen wannan littafi ne amma asalin littafin yayi daidai da kaman muqaddima al-Imam Muslim a Sahih Muslim da muqaddima al-Imam Ibn Hibban a farkon littafin shi as-Sahih idan kun gane wannan to a farkon a cikin wannan littafin wanda da a ce Tirmidhi ya da hanyar da suke bi ta sai kawo shi a matsayin farko amma sai je sai aje littafin a ƙarshe to a cikin wannan littafi Tirmidhi ya bayyana duk isnadodin da ya dogara da su wajen tattara maganganun malaman fiqh wa awwala alaiha fi zalika wadanda da su ne yayi hujja a cikin su ne ya jingina wajen duk wata magana da za a zo a bude ana cikin karatun littafin nan na al-Imam Tirmidhi fa zaka ji a ƙarshen babu in ya kawo magana sai ka ji misali jama'a ina so ne dan dandana muku ji kowa ya natsu yanzu gashi Imam Tirmidhi yace باب في الجنوب ينام قبل ان يغتسل باب da ke bayani akan me janaba idan yayi ainihin wato bacci kafin yayi wankan janaba ina hukunci sai kawo ainihin hadisi daga Aisha Aisha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'a sannan ya saki ainihin kawo wani hadisin da isnadin shi da ya gama sai ya ce وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره wannan maganar da ta zo a hadisi ta yi daidai da maganar Sa'id ibn al-Musayyib to ai Tirmidhi bai zauna da Sa'id ibn al-Musayyib ba bai zauna da almajiran Sa'id ibn al-Musayyib ba masu Malik to ina ya samu wannan maganar to a ƙarshen wannan littafin nashi sunan Tirmidhi ya kawo duk isnadojin shi zuwa ga duk wani malami da ya faɗe ta a nan cikin littafin Imam Tirmidhi jama'a ya fi karfin kace wa Imam Tirmidhi professor ka ma rage mishi daraja dan banga wani professor yanzu wanda zai iya yin academic research with the use of scientific tools ya rubuta littafi irin haka ba babu wani professor da zai iya wannan aikin dan yanzu professor zai rubuta littafi ne shafi 60 duk sai cika jaridun duniya da surutu wannan ka duba littafi ne kayan yakuni guda kuma da ya rubuta shi da ka ya rubuta shi sun kace wannan professor ka rage mai daraja dan yanzu wannan professor ne a fagen shi zai iya rubuta littafi mujalladi 5 da ka ba tare da ya koma ya kalli wannan littafin ba duk hani ya kawai man yace ya karanta journal kaza ya duba kaza ya duba kaza ya duba kaza sun haka shekara 3 shi da kanshi zai condemn wannan littafin so da haka jama'a kun ji to bar ku ji dangane da maganganun da za ku ji yana faɗi game da Sufyan al-Thawri da Imam Malik daga ina ya samu maganganun da yake danganta zuwa ga Sufyan al-Thawri malin yace faqala an qawli Sufyan al-Thawri game da zantukan da zai danganta ga Sufyan al-Thawri sai Tirmidhi yace fa aktharuhu mafi yawancin maganganun da zaka ji na danganta zuwa ga Sufyan al-Thawri ma haddathna bihi Muhammad ibn Uthman al-Kufi maganganu ne waɗanda malami na mai suna Muhammad dan Uthman al-Kufi ya karantar da ni su haddathana Ubaydullah ibn Musa an Sufyan al-Thawri dan haka kun ji isnadin shi zuwa ga Sufyan al-Thawri amma fi yawancin maganganu to sauran fa sai ce wa minhu ما حدثني ابو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي ابن العباس الترمذي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان سوران كما فا سو كما كون جي هانيسو ده يسامونسو جماعه كون فهمتا كو dan haka yanzu a cikin wannan littafi duk wata magana da al-Imam al-Tirmidhi zaka ji ya danganta ta zuwa ga Sufyan al-Thawri ka ji isnadinta sannan kai hakuri a karkashin wannan karatun a yau zamu zo mu bayyana maka matsayin waɗannan isnadoji cewa dukkan su isnadi ne ingantattu kaje da malamai suke aikin su wama kana fihi min qawli malik ibn anas dukkan maganganun da ka gani a cikin wannan littafi waɗanda zan danganta su zuwa ga imam malik fa aktharuhu ma haddathani bihi ishaq ibn musa al-ansari mafi yawancin waɗannan maganganun da malami na mai suna Ishaq dan Musa al-Ansari ya bani shi ko yace haddathana ma'an ibn Isa al-Qazzaz ma'an dan Isa al-Qazzaz wanda almajirin Imam Malik ne shi ya bashi waɗannan maganganu an Malik ibn Anas daga Malik dan Anas wa ma kana fihi min abwabis sawmi duk maganganun da kaji na danganta ga Imam Malik a cikin babukan azumi فأخبرنا به مصعب المدني الإمام مصعب المدني شيني يكرن تدمو وطن نمو غنغنو عن مالك بن أنس دقا مالك بن أنس كن جهة تاما غنغنو ما وطن دا دك كغا ترمذي يا غنغن تاس أبابين أزنيكو تو إمام ترمذي يا ساموس نتحنير أين هو تو أبو مصعب المدني وبعض كلام مالك أما وطن سما غنغنو نا إمام مالك دذاك غني أشكوانا لتافي ما أخبرنا به موسى بن حزان maganganun da Musa dan Hizam ya karantar da mu ne akhbarana Abdullah ibn Maslama al-Qanabi wanda yace Abdullah dan Maslama al-Qanabi ya karantar da shi shi ko yace an Malik ibn Anas daga Malik dan Anas dan haka kun ji duk wata magana da kuka gani a cikin Jami'u Tirmidhi daga Imam Malik kun ji isnadinta wa ma kana fihi min qawl ibn al-Mubarak duk maganganun Abdullah dan Mubarak wadanda zaka gani a cikin wannan littafi فهو ما حدثنا به احمد بن عبد الاملي مغنغنن ده احمد بن عبد الاملي يكرنتر دمو ني ان اصحاب ابن المبارك ودان ده يسامو سو دغا الماجران عبد الله بن مبارك ومنه daga cikin maganganun ma rawa an abi wahab muhammad ko ma ruwa an abi wahab muhammad ibn muzahim an ibn al-mubarak akwai maganganun da an ruwaito su ne daga baban wahab mai suna muhammad dan muzahim shi kuma almajirin ibn al-mubarak ne daga ibn al-mubarak din wa minhu ma ruwa an ali ibn al-hasan ibn shaqiq akwai kuma maganganun da mun same su ne ta hanyar al-imam abdullah dan mubarak amma ga malamin da ya karantar da mun su shine aliyu dan husaini dan shaqiq an abdullahi daga abdullahi dan mubarak wa minhu ma ruwa an hibban ibn musa daga cikin maganganun da zaka ji muna kafa hujja da su a cikin wannan littafi daga abdullahi dan mubarak akwai maganganun da mun samu su ne daga malamin mu mai suna hibban dan musa an abdullahi ibn mubarak shi kuma daga abdullahi dan mubarak wa lahu rijalu Abdullahi dan Mubarak yana da wasu almajirai musammauna waɗanda an ambaci sunayensu suwa man zakarna banda waɗanda ainihin muka ambata anan za mu ambace su a can cikin littafin dukkaninsu almajirai ne da suka yi hadisi ko suka ba da labari an Abdullahi ibn Mubarak daga Abdullahi dan Mubarak kaji yanzu daga nan zaka fara fahimtar Imam Tirmidhi ba almajirin waɗannan malaman bane amma mutu yawancin almajiran malaman ne suka karantar da shi maganganu ko kun fahimta jama'a wa ma kana fihi min qawli shafi'i dukkan maganar da kaga mun kawo ta mun danganta wa imam shafi'i a cikin wannan littafi fa aktsaruhu ma akhbarani bihi al-hasan ibn muhammad az-za'farani mutu yawancin maganganun da al-hasan dan muhammad az-za'farani ya karantar da ni ne an shafi'i daga malamin shi al-imam shafi'i وما كان من الوضوء والصلاة بك مغنغنين دنا دنجنتا وإمام الشافعي أباب الولادة صلى فحدثنا به أبو الوليد المكي الإمام أبو الوليد المكي شين يكرن تبني وأن مغنغنو عن الشافعي دجا إمام الشافعي ومنه أما دجا تكين وأن من إرى إرم مغنغنو دباك جني أتكين باب الولادة صلى ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي أقول مغنغنين دا الإمام أبو إسماعيل الترمذي يكرن تبني yace haddathana yusuf ibn yahya al-qurashi yusuf dan yahya ba quraishi ya ba mu hadisi al-buwaiti al-buwaiti kodama al-majrin imam shafi'i ne sananne kamar yadda kasancewa malam lawal abubakar al-majrin malam abubakar mahmud gumi haka da an ce al-buwaiti aka ce ainihin rabi'u wadannan shahararru ne sananne ne daga cikin al-majran al-imam shafi'i dukkanin suka ce an shafi'i daga shafi'i سيتي وذكر منه أشياء وذكر منه أشياء عن الربيع حكما قما شوان مالني البويطي يكن أنبتي وسما جنجنو وأندع سيكن شياسا موسني دجا تو وينشكما أبوكين أجنسو معنا دجا الربيع معنا شي بويطي وسما جنجنو باكيت إني دجا شافي يسا موسبا ya samu su ne daga Rabi'u sannan an Shafi'i daga Shafi'i sai yace wa qad ajaza lana Rabi'u zalika to sai Rabi'u ya bamu ijaza akan waɗannan maganganun ko kun gane shi Tirmidhi almajirin Rabi'u ne shi kuma Rabi'u almajirin Shafi'i ne sannan Buwaiti ma almajirin Shafi'i ne Tirmidhi kuma almajirin shi ne to akwai maganganun da Rabi'u ya karantar da Buwaiti Buwaiti sai ya karantar da Tirmidhi kun ga Tirmidhi bai samu su kai tsaye a wurin Rabi'u ba Tirmidhi ya ce sai ya koma wurin Rabi'u din cewa maganganun da ka karantar da Buwaiti shine muke so kai mana izini ka ba mu ijaza sai yake cewa wa kataba bihi ilaina sai ya rubuta mana waɗannan maganganu ya ba mu ijaza akan su kun ji yadda Tirmidhi yake tantance maganganu ku وما كان فيه من قول احمد بن حنبل dukkan maganganun da ka gani waɗanda suka zo a cikin littafin ban daga Ahmad dan Hanbal wa Ishaq ibn Rawiya da Ishaq dan Rawiya fa huwa ma akhbarana bihi Ishaq ibn Mansur al-Kausaj maganganun da Ishaq dan Mansur al-Kausaj ya karantar da mu ne daga waɗannan malaman an Ahmad wa Ishaq daga Ahmad ibn Hanbali da Ishaq illa ma fi abwabil hajj waddiyat wal hudud sai duk maganar da ka gani a cikin babukan haji da babin diyya da babin haddodi to waɗannan maganganun fa inni lam asma'ahu ban ji su ba min Ishaq ibn Mansur daga Ishaq dan Mansur وأخبرني به محمد ابن موسى الأصم محمد بن موسى الأصم مشي كرنت دنيسو أن إسحاق بن منصور دجا إسحاق بن منصور أن أحمد وإسحاق دجا أحمد بن إسحاق يما كنجي بترمزي كدا أمانة دكيكة دكيكة أو أن دسوجي من موسى من تاش من سارة وإمام ترمزي فنما أتجب على كراتين ما فات من قالي وبعض كلام إسحاق ابن إبراهيم وهو نفسه ابن أكو سيكي وهو نفسه ابن راوية يكي وفي مغنغنين إسحاق تن إبراهيم وتشيني دي إسحاق تن راوية انك جاكي إسحاق تن إبراهيم كو إسحاق تن راوية شئين ندي أخبرنا به محمد ابن أصلح يكي محمد تن أصلح نيكرن تدنوا أنم مغنغنين أن إسحاق بغ إسحاق وقد بينا هذا على وجهه مالن يكي وأنم مغنغنين دم بينا سؤب سايد سكي في الكتاب الذي فيه الموقوف a cikin littafin a cikin littafin da muka tattara maganganu waɗanda suke akwai hadisai mauqufai a cikin su akwai kuma maganganu waɗanda suke asarai ne ba su kai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan littafin shi ma za mu zo da shi shi kuma al-ilmul kabir ne Imam Tirmidhi nan ma ya bayyana wasu sirrin wasu maganganun kuma ana anan ne za ku gane muhimmancin maganar da ne a jiya cewa karantar da littafin al-Imam Tirmidhi yana buƙatar shiri jama'a ba irin karantar da littafin Imam al-Bukhari ba ko kun fahimta jama'a saboda shi Tirmidhi shi yayi littafi kuma sai ya zauna ya rubuta manual din to kana buƙatar ka samu littafin ka samu manual din sannan ka samu menene malamai ko suka fassara akai dan al'amari ya ƙara bayyana gare ka Allah ya taimake ni sayce wama kana fihi min zikrin ilal to Tirmidhi kuma yana takhrijin hadisai kana nan sai ka ji ace hadisi kaza da'ifi ne hadisi kaza garibi ne to duk inda ka ji kuma ya zage yana bayyana matsaloli game da hadisi yake fil ahadisi war rijal wat tarikh in dai ka ji na tsaya ina bayyana illoli game da hadisai da mazajin hadisai da tarihi fa huwa mastakhrajtuhu min kitab at tarikh to maganganun da na ciro su ne daga cikin littafin At-Tarikhul Kabir na malamina Al-Bukhari wa aktharu zalika mafi yawancin kuma ire-iren waɗannan maganganu ma nazartu bihi Muhammad ibn Isma'il na tattauna da Muhammad dan Isma'il Al-Bukhari din wato bayan ya ciro maganganun a cikin littafin Bukhari dangane da matsalolin wasu hadisai kuma sai je zauna ya tattauna da Imam Al-Bukhari sannan sai zo ya rubuta a cikin littafin nashi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko sai yace wa minhu ma nazartu bihi Abdullah ibn Abdurrahman ad-Da'i ya'ni ad-Darimi daga cikin kuma akwai matsalolin da yake ba da Bukhari na zauna na tattauna ba na zauna na tattauna ne da malami na mai suna al-Imam Abdullah dan Abdurrahman ad-Darimi al-Imam ad-Darimi ne littafin sunan ad-Darimi ba ma zamanin su ɗaya da al-Imam al-Bukhari abokin Bukhari ne kuma idan al'amura suka kakare wa Tirmidhi to wani lokacin yana zuwa sai zauna da al-Imam ad-Darimi sai su zauna su tattauna sannan sai zo ya rubuta wa Aba Zur'a ya Amir Razi wani lokacin kuma yakan je zauna ya tattauna da al-Imam Abu Zur'a ar-Razi wa aksar zalika amma dai mafi yawancin inda zaka ga ina tattauna game da matsalolin hadisi to an Muhammadin daga malam Muhammadu ne shine wa shine Bukhari din da kake karatun sunan Tirmidhi din da kaji ya ce qala muhammadun to yana nufin Bukhari din kaji ya ce sa'altu muhammadan fa qala muhammadun kaza wa kaza Bukhari yake nufi ina fata an gane wa aqamu shay'in fihi an Abdullah wa Abi Zur'a yace mafi karancin abubuwa daga cikin wannan littafin nawa to wadanda na samu kenan daga Abdullah wato Ad-Darimi da kuma Abu Zur'a amma mafi yawanci fa to daga Imam al-Bukhari ne da littafin shi bari ku ji jinjinawar da Tirmidhi zai wa malamin shi al-Imam al-Bukhari yace wa lam ara ahadan bil iraqi wa la bi khurasana fi ma'anal ilm wa at-tarikh wa ma'rifati al-asanid kabira ahadin a'lama min Muhammad ibn Isma'ila rahimahullah Allahu akbar kun ji adalci a cikin ilimi yace ni dinnan a kasar Iraq ko a kasar Khurasan, ma'ana a Iraki da Iran, yanda manya-manyan malaman hadisi a wannan zamani karshen kasashen da suka fitar da ruwa kenan, shine manyan malaman hadisin duniya gaba daya, in baka same su a Baghdad ba, to baka same su a Khurasan, wato Iran. Yace to tunda nake a waɗannan manyan kasashe, in dai game da gano illolin hadisi ne da tarihi da sanin isnadoji, yace ban taba ganin wanda yafi al-Imam al-Bukhari ilimi ba. Yace Allah ya ji kan Malam Muhammad ibn Isma'ila. A zahiri sabbi yake wannan magana Imam al-Bukhari ya rasu. Allahu akbar. To yanzu in kai tambaya kace to waɗannan isnadoji da Tirmidhi yake kawowa yana kaiwa zuwa ga Maliku, zuwa ga Shafi'i, zuwa ga Ahmad, zuwa ga Ishaqa, zuwa ga Sufyan, zuwa ga ainihin Abdullah dan Mubarak, sun inganta ko ba su inganta ba? Sai malam yace kunna, sai mu ce da kai wa hadhil asanid, waɗannan isnadoji qabistu fa dirasataha ad-doktor Nuruddin Itar. Ad-doktor Nuruddin Itar wani babban malamin hadisi ne shi kuma, wallahu alam ko yana nan da ran shi, domin tun daga san da na san shi ma da jimawa ya manyanta, ya fi shekara wajen 70 a duniya, wallahu alam ya manyanta. Malamin hadisi ne, ya zauna ya yi littafi, ya sa wa littafin al-Imam at-Tirmidhi wa jami'uhu wal muwazana bainahu wa bain as-sahihayn, tarihin Imam at-Tirmidhi da kuma gwada littafin Tirmidhi da littafin Bukhari da Muslim. In lokaci ya yi za mu zo muku da wannan littafin, babu malamin da ya yi hidima game da tarihin littafin Imam at-Tirmidhi, game da tarihin Imam at-Tirmidhi, game da bayyana matsayin Imam at-Tirmidhi, in an gwada shi da Bukhari da Muslim kamar wannan aikin da malam Dr. Nuruddin Itare, profesa ne a cikin ilimin hadisi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To wannan malami ya tsaya ya yi cikakken bincike game da abin da ya shafi waɗannan isnadoji waɗanda Tirmidhi yake kawowa zuwa ga waɗannan malaman fiqhu, ko kun fahimta, fi bahasin khas, a cikin wani bincike na musamman, fi kitabihi, a cikin littafin shi mai suna al-Imam at-Tirmidhi, shine wancan littafin da nake fadi, daga shafi na 392 zuwa shafi na 408, wanta hadhihil bahas ila salahiyati tilka al-asanid, kuma isnadin na binciken nashi ya kai karshen cewa waɗannan isnadai suna da nagarta, min ihtijaj biha, cewa za a iya tafa hujja da su, fi naqli madhahib al-fiqhiyya, game da ciro mazhabobi na malaman fiqhu, anil a'imma, daga limaman fiqhu, allati naqalat madhahib aku, haka ne, allati naqalat madhahibuhum, nuqilat madhahibuhum bil asanid al madhkura ilayhim, waɗanda aka ciro mazhabobinsu da isnadojin can da aka faɗi zuwa gare su. Malam Dr. Nuruddin Itar yace waɗannan isnadai dukkansu sun cancanta, sun inganta. Don haka kenan, ku ji jama'a, duk wata magana da ka ji a cikin sunan Tirmidhi an ce Maliku ya ce, Shafi'i ya ce, Ahmad ya ce, to wannan magana ta inganta zuwa ga Imam Malik ko Shafi'i ko Tirmidhi ko Ahmad ko Ishaqa ko makamantan haka. Isnadodin ingantattu ne, sun tabbata. Ko kun fahimta jama'a? To sannan babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab ya yi sharhin wannan littafin ilal din. Idan ta kama mu yiwa, shi ma gobe za mu zo da shi, za ku gan shi mujalladi biyu. A ciki shi ma ya zauna ya tattauna dangane da waɗannan isnadodi. Don haka waɗannan isnadodi da Tirmidhi ya dogara da su wajen ciro, ku kiyaye mazhabobin malamai, to waɗannan isnadodi suna da inganci. To ya rage isnadodin da Tirmidhi yake kafa hujja da su wajen ciro hadisan annabi fa sallallahu alaihi wa sallam, wannan kuma Tirmidhi da kanshi ya rinka yin magana a kansu. Don zaka ji ya ce hadithu Aisha ahsanu shay'in fil badi wa asahhu. To za mu zo mu tattauna me yake nufi da ahsanu shay'in, me yake nufi da asahhu, ko kun fahimta? Sannan zaka ji ya ce hadha hadithun hasanun sahihun, hadha hadithun hasanun, hadha hadithun sahihun, hadha hadithun hasanun gharibun, duk zaka ji. Don haka Imam at-Tirmidhi dakan daka ne, shi kardaka tankadan bakin gado sannan da huwar falo. Ina fata an gane. haka Imam Tirmidhi ya al'amarin shi littafin shi shi da kanshi yake bayyana komai da kanshi Allah madaukakin sarki ya ji kan al-Imam Tirmidhi to saboda littafin na Tirmidhi fa jama'a littafi ne wanda yana buƙatar bayanai akwai wasu kalmomi da Tirmidhi yake amfani da su wadanda kalmomin idan baka natsu ba yadda zaka fahimce su daban da yadda suke misali yanzu an ce makaruhi kai ne kake fahimta makaruhi shine abinda asali ba halal bane kai tsaye amma bai kai ga haramun ba abinda ake kyama ko to Tirmidhi yana yawan amfani da wannan kalma a cikin littafi yace babu karahiyatil bauli qa'iman babu karahiyati kaza sun ka dauka cewa yana nufin makaruhi ne to shine malam yake cewa isti'malu lafzul karaha wal karahiyya 'inda al-imam at-Tirmidhi amfani da lafazin makaruhi da lafazin karhanci a wurin Imam Tirmidhi in Tirmidhi yace kaza makaruhi ne me yake nufi mana yace qad aktsara al-imam at-Tirmidhi min isti'mal lafz al-karaha wal-karahiyya fi tarajum al-abwab min kitabihi al-jami' Imam Tirmidhi ya yawaita amfani da kalmar makaruhi da karhanci a cikin wannan littafin nashi fa qala sai ka ji yace babu karahiyati al-istinja'i bil-yamini babin da ke magana akan an karhanta amfani da hannun dama wajen kamun ruwa wa kana kuma sai ka ji yace babu ma ja'a fi karahiyatil bauli fil mughtasal babin da ke bayani akan hadisai da suka zo game da karhancin yin fitsari a wurin yin wanka wa kana kuma sai ka ji yace babu ma ja'a fi karahiyatil nawmi qabla al isha babin da ke bayani akan an karhanta ko kuma karhancin yin bacci kafin sallar isha وقال سيك دياتي باب في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر باب دكي براني أكن كرهن تين صلى باين صلى الأثر بكما باين صلى الفجر وقال كما سيك دياتي باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء باب دكي براني أكن كرهن تين تين صلى بعد الولابة وقال سيك دياتي باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود باب عندك بيان أكن أنكر هنتا الرجاي لمن ركوع والسجود تون ذكر هذا أشي إمام الترمذي أنا أنفاني بيا وانكر هنتي كر هنتيكو شو أن أنكر هنتي ما أكيد في دشي ما نهيك وهو رحمه الله لم يرد بهذا اللفظ ما هو المشهور عند المتأخرين الله يجيك أم ترمذي in ka ji Tirmidhi ya ce babin da ke magana akan karhancin kaza ko kaza makaruhi ne ba yana nufin irin yadda ya shahara a wurin malamai da suka zo daga baya-baya ba annahu litanzihi cewa abin da ake nufi da karhanci karhanci ne na a tsaftace abin daga kaiwa haramci amma kuma ba a kyale ka kai ba wa tarkul aula ko kuma karhanci ne na khilaful aula yin abin da wato barin abin da bari din ya ci bal arada ma'anan shamilan idan Tirmidhi yace makaruhi ne yana nufin ma'ana ce wadda ta tattaro litanzihi wal hurma ga hani din na kyama da kuma hani din na haramci in ya faɗi kalmar abin da yake nufi wani lokacin takan nufi kyama din na makaruhi irin wanda ta sani wani lokacin kuma yana nufin na haramci wa qad ja'a hadha al-lafz fi kalam al-mutaqaddimin بمعنى الحرمة كثيرا يجي إنو أن اللفظ يجو أتكم مغنغن معلمان دا إذن سي إمام مالك دا إمام الشافئي إمام مالك وشافئي إسي كدياتي كذا مكروهي لي أما كمك أرشي إسي كذا أشياء أبن دا إمام الشافئي إكي نفي كو إمام مالك شيني حرابو ومن قرآن ما يجو دا حكا قرآن يافع الشركة كافر سابع وإياي زنا تندوك يا مرايا da duk barnace barnace sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makaruha duk waɗannan al'amuran matsayin laifin a wurin ubangijinka makaruhi ne to yanzu kai kai suka ce shirka makaruhi ce ko zina makaruhi ce ashe kun ga wannan lafazin hatta a Qur'ani yazo to yazo da yawa a cikin wurin maganganun malamai هذا في شيء وقد أقبل إمام ابن القيم فصلا في غاية النفاسة في هذا الباب الإمام ابن القيم يا أينهم قل فصلي وان ديا كيمتك أوجا درجة لما دئر وان مسألة نقل فيه عن الأئمة المتقدمين ya ciro daga malamai waɗanda suka gabata itlaqahum lafzul karaha ala ma huwa haram, akan irin yadda malaman da suka faɗi cewa kaza makaruhi ne amma abin da suke nufi shine haramun. Kaje ka karanta littafin a'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin a mujalladi na farko shafi na 71 zuwa 76. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? In Allah ya so zan lalubo muku waɗannan shafukan a zo a yi photostat domin ku samu, domin wannan karatun jama'a tunizin nan da za a karanta lallai ne jama'a su sare akan duk wani babi da za a yi karatu. To akwai wani photostat da zan yi muku daga wani littafi ko daga wani wuri wanda zai ƙara muku armashi in ma in zo in karanta duka a nan ko kuma kaɗan, ko kuma ku da kanku ku je ku yi bincike a gida. Don haka gaskiya wannan karatun za mu fi ba da muhimmanci ga ɗaliban ilimi fiye da masu saurare, ba don kuma ba saboda kamar yadda nake so muke in Allah ya so, muna fatan Allah ya albarkace mu a tsaya a yi wa littafin nan kyakkyawan karatu, karatun da insha Allahu ta'ala duk inda ka je za ka karantar da Imam Tirmidhi ko kuma ka je kana bayani game da Tirmidhi za a ce ka lallai wannan ya karantu game da Tirmidhi. Amma haka ba za ta yi ba sai an haƙura jama'a. Haka malaman da su Ibn Hajar suke zama bayan sallar la'asar zuwa magariba suna karanta littafan hadisi, su kullum ma suke ba wai asabar da lahadi ba, saboda su suna rayuwa ne don su yi karatu, ba suna yin karatu ne don su rayu ba, ma'ana suna zaune a duniya ne don me? Don karatu. Ba za a daina karatu to sai su ce ma gwamnati ta tafi lahira. Ma'ana su Ibn Hajar ba su rayu ba ne a matsayin 'yan kasuwa, a surayi ne a matsayin ɗaliban ilimi, malamai masu karantarwa. Don haka za su je kasuwa ne kawai su samo abin da za su ci, in suka samu abin da za su ci shikenan sai su dawo su yi ta karatu. Ko kun fahimta jama'a? Wannan ita ce hanyar da malaman da suka ɗauka. Don haka sai ka ga kamar sunan Tirmidhi jama'a, mu yanzu nan muna cewa mai yawa mu sauke shi shekara 5 ko shekara 10, su ko za su ce za su sauke shi a shekara guda ne? Saboda Imam Tirmidhi ya je ya zauna wurin al-Imam Qutaybah ibn Sa'id wata 13 ne ya zauna ko wata 11, amma ya je kwaso dimbin ilimi, saboda zai zaka hakura da komai ne kamar ɗalibi ne sai baro garin su a Bauchi ko a Gombe ko Sokoto ko birnin Kebbi, sai zai sadaukar da shekara 4 tsuguna a nan Zaria yana karatu a ABU. Kana nan wata ran sai ka ji an ce His Excellency wane wane ya zama gwamnan Kebbi ko gwamnan Sokoto. Me yasa? Saboda ya sadaukar da waɗannan shekaru, yana komawa sai a ce eh to yanzu ba mu da wanda ya dace a garin nan kamar kai. Ko kun fahimta? To amma ilimi in ka ki bashi lokacinka duka, to sai ka kasa gane bakin zara. Shi yasa fage na ilimi jama'a, mun taso mun samu mutanen da sun shekara 50 a cikin shi amma tsumbure suke mishi, sun kisa sadaukar da lokaci. Sadaukar da lokaci da muka ba da lokacin mutum muna ƙanana, sai zo ana mamaki a yaushe suke karatu, ba wani ya shekara 50 kowa ya san shi malami ne? A cikin shekara 50 din gaba ɗayan an ba an kididdige shekarun da yadda ya bawa ilimin, bai ba da shekara 10 ba. To wani ɗan shekara 30 ya ba da shekara 25. Dole a samu bambanci jama'a. Ya kamata ku gane ilimi da gwargwadon yadda ka bashi kanka da gwargwadon yadda zai bashi na kakan. Ko kun fahimta? Da gwargwadon yadda kake mishi tsumbure, da gwargwadon yadda shi ma zai maka tsumbure. Wannan littafi na al-Imam Tirmidhi jama'a, da a ce muna da ɗaliban ilimi da suka amsa sunansu, za a saka karatun shi kullum ne bayan sallar la'asar. Ana yin sallar la'asar a zuwa awa 1:30 a tashi kullum, ko ranar sallah ko ranar idi, don babu sallar idin da ake hawanta karfe 4. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To haka ibi shekara 10 sai kaga za a sauke Tirmidhi, za a sauke Nasa'i, za a sauke Abu Dauda, za a sauke Muslim, za a sauke Bukhari, za a sauke Muwatta, za a sauke kibba-kibban littafai a shigo bangaren aqida da tafsiri. A shekara 10 in ka koma garin ku gaba ɗaya sai kaga an ce kai ne limamin garin. Saboda ka karantu don an samu lokaci an bayar. Amma kowa yana ganin cewa da la'asar ne yan mata suke zuwa siyayya kayan sallah da la'asar, ina zai iya barin kasuwa? Ina to shikenan, kaje rabi malami malami ga kanan wake wake, rabi dan kasuwa dan kasuwa karatun bai samu ba kudin ba su samu ba amma wallahi malaman da shi Imam al-Bukhari ko sadaukar da lokacin suke suka je suka karatun ba sa neman kudi lokacin nan dan abin da suka fito da shi sai suke hakuri da suke ci da suka gama karatun suka dawo garin su suna karantarwa sai kuma suka bude kasuwanci ba kasuwanci shine kuma za karantarwa sai su tafi kasuwa da sassafe sai su bude ana yin sallar azhar shikenan sun rufe kasuwa sai su zo gida su huta in an yi sallar la'asar kullun sai su karantar da dalibai sai suka wa gari sune manyan malaman kuma sune manyan attajiran garin ina fata an gane to hikima ake yi rayuwa amma kai kullun kana nan kana dan dosanawa dai ka aje da kafa daya a masallaci daya kuma a kasuwa in ka ji kasuwar za ta ci sai ka janye ta masallacin ka hade a kasuwa gaba daya in kasuwar ta rikice kuma sai ka dawo to Allah dama mu naka ne to Allah ake waye fai dan adam qala ibn wahab imamu abdullah ibn wahab yace sami'tu malikan naji imamu malik yaqulu imam malik yana cewa man yakun min amrin nasi wala man mada min salafina wala adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi shay'in hadha halalun wa hadha haramun kunji su imam malik sune ake kira qudama'u sune malaman da they were the first generation of islamic scholars su imam malik sune malaman da ma'ana kamar sune suka kafa jami'o'i waɗanda suka tsaya suka tsara wa musulunci curriculum da syllabus to idan aka tashi magana ta ilimi sai a ce bari a ji me su imam malik suka bada labari yanzu wata magana ce min malam yake kawowa cewa ibn wahab yace na ji malami na imam malik yana cewa lam yakun min amrin nasi ba shi daga cikin dabi'ar mutane in yace mutane anan yana nufin malamai wala man mabamin salafina haka ba shi daga cikin waɗanda suka gabata daga cikin salaf dinmu ashe imam malik ma dan salafiya ne tun daga shi yana cewa min salafina daga cikin salaf dinmu ko ba salaf kenan ba ma'ana imam malik ba salaf ne kenan ko ma balla da imam malik kenan yace wala man mabamin salafina haka nan waɗanda suka gabata daga cikin magabatanmu cikin malamanmu wala adraktu ahadan aqtadi bihi imam malik yace bai riski kowa ba daga cikin waɗanda nake koyi da su yaqulu fi shay'in game da wata fatawa wanda zaka je da cewa hadha halalun wa hadha haramun malaman da imam malik yace ba sa yin haka malaman salaf ma kanu yajta ko kuma jitaruuna ala zalika ba sa yin karfin hali suna jur'a akan haka wa inna ma kanu yaquluna sai dai suna cewa ne nakrahu za muna kin wannan wa nara hadha hasanan wannan kuma muna ganin yana da kyau fa yambaghi hadha kaza ya kamata wala nara hadha ba ma ganin dacewar kaza kun ji haka malaman da suke ba in ka ji sun ce kaza haram ne to nafsi ne suke da shi na aya ko hadisi amma in fatawarsu ce sun ce a muna kyamar wannan abun ba daidai bane a wannan abun mai kyau ne eh to kaza babu laifi kuma dan Allah duk wanda ya karanta muwatta ai ya ga irin wannan labarin gashi kanshi Imam Malik haka ne ko ba haka ba wa qala al Imam Ahmad fi jam'i bayna al ukhtayn bi milk al yamin Imam Ahmad ina hukuncin mutun ya hada wa da kanwa uwa daya uba daya ko uba daya ko uwa daya a matsayin bayin shi sai Imam Ahmad yace akrahu ina kyamar shi wala aqulu huwa haramun amma ba zan ce haramun bane to me yasa zaka ce haka saboda nassin Qur'ani ya haramta a hada ya da kanwa a wurin aure da nassin sunna annabi ya haramta to amma a wajen bauta fa ya zama kuyan gakkace ya kuma kuyan zakkace kanwa kuma duk kana kwanciya da su da yake ba yi da nasi tsarara akan haka sai yace ina karhantawa amma ba zan ce haramun bane kun ji yadda fa malamai suke aikin su fa me ake nuna mana mu kwaikwaye su ulaika allazina hada Allah fa bihudahu muqtadi wadannan kaji Imam Malik ma yake da su yake koyi wa mazhabuhu tahrimuhu tare da cewa mazhabin Imam Ahmad ba ya haramta mutum ya hada ya da kanwa a matsayin bayin shi yana saduwa da su وانما تورع عن اطلاق لفظ التحريم اما امام احمد ياي تاكا تنصن ني وجن انفاني ده لفظ حرام كاي تي يجي حرام سي تاكا تنصن لاجل قول عثمان سبب مدن سيدنا عثمان وندا ازاجي سيدنا عثمان شي كما ين حلتاوا سيدنا عثمان ابن عفان صحابي ني شي ينا cewa tunda dai aure Allah ya haramta amma da bauta fa yace ba mu da nasiya kan haka dan haka halal ne to imamu ahmad da yazo sai dubi to bari in girmama Usman Usman dai ba zai ganganci ba amma kuma abun yayi min kamata saboda aure to akrahu wa la uharrimuhu kun yadda malamai suke aikin su suna girmama magabatan su eh haka ne amma kuma suna fitar da nasu ra'ayin sai su fitar da nasu ra'ayin cikin ladabi ba zai tashi ya ce Usman ya ce kaza Usman kinni ni ga abin da nake gani a'a yace tunda dai har Usman yace halal ne to ba zan iya saba wa Usman ba amma kuma aure yayi kama da bautarwa tunda dai immar ita ce saduwa matarka zaka sadu da ita to haramun ne ka auro kanwata uwa ɗaya uba ɗaya kuma ka zauna da ita to kana tare da ya a matsayin kuyan gaka ko sadaka kana saduwa da ita kaje kuma ka siyo kanwata uwa ɗaya uba ɗaya ko a baka ita ka mallaka ko ka gada imamu ahmad da ya duba abin sai yace to ko da dai Usman ya ce halal ne to Usman babban malamin fiqh ne ba zan iya jayayya da shi ba amma dai abun ni dai ina kyama amma ba zan haramta ba ko kun fahimta jama'a مالن يتي وفي رواية إسحاق بن منصور أتفي رواية إسحاق بن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم إمام أحمد بن حنبل كاجو أن طالب نشني بامن جبا أشان بايا إسحاق بن منصور وأن الترمذي كرويته مغنغنيش دغغري إمام أحمد يفتوى cewa إذا كان أكثر مال الرجل حراما idan mutum yawancin dukiyar mutum haram ce mutum ne yana da dukiya ta halal yana kuma da dukiya ta haram amma kowa ya san haram din tafi yawa sai imamu ahmad yace la yujibu ni an yu'kala maluhu to bana sha'awar a ci dukiyar shi in ya baka dukiya ni ina kyama a ci wa hadha ku ala sabili tahrim to mana yace wannan kaga fa yawo wannan fatawan ne a bisa ta hanyar haramci amma fa bai ce haramun ba sai yace ni bana sha'awa a ci dukiyar shi in ya baka dukiya kakka ci to haram ne amma Imam Ahmad bai ce haram ba sai yace ba daina sha'awa ko kun fahimta jama'a wa qala fi riwayat ibn li Abdullah a cikin riwayar dan gidan Imam Ahmad Abdullah sai yace baban shi yace ma mu'jibuni aklu ma bi aku ma bi biha liz-zuhra wa lil-kanisa duk abin da aka yanka wa zuhura zuhura ita ce wannan tauraruwa wadda kuke ganin tana fitowa tana haske akwai masu bautarta masu tsafi tare da cewa ba ita tace a bauta mata ba Allah ne yace a bauta mata ba su dai suka ga cewa su bauta mata da su da shedanunsu ko kun fahimta to akwai masu yanka sai ku ji sun ce sun yi wa ainihin tauraruwa zuhura yanka ne ko kuma kanisa sun yi yanka ne ga coci Imam Ahmad yace ne bana sha'awar din yankan da aka yi ga zuhura ko ga coci a ci wa kullu shay'in dhubiha li ghayri Allah duk wani abu da aka yanka shi ma ba domin Allah ba to bana sha'awa a ci qala ta'ala sai ce qala Allah azza wa jalla Allah mai bawa da daukaka yace hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bihi Imam Ahmad ya jawo wannan aya da Allah yake cewa an haramta muku cin mushe da jini da naman alade da duk abin da aka ambaci ko da duk abin da aka ambaci wani abu wanda ba Allah ba aka yanka shi saboda shi to an haramta muku to kun ga Imamu Ahmad fa ku dubi aya ta ce haramun ne kai tsaye ko amma duk da haka da ya tashi sai yace ni dai bana sha'awa a ci bai ce haramun din ba saboda ai nassin a cikin ayar bai ce zuhura ba bai ce kanisa ba dan haka da ya tashi sai ba da fatawa ya dan kaucewa abu mala yake fata amman kaifa qala ma yu'jibuni fima nassa Allah subhanahu ala tahrimihi kabibi yadda Imam Ahmad da yazo game da bayanin haramcin abin da Allah ya haramta fa amma sai yake la yu'jibuni wa hatajja huwa bi tahrimi Allah lahu fi kitabihi kuma shi da kanshi Imam Ahmad ya kafa hujja da cewa ai Allah ya haramta wannan abu. Wa qad nassa Muhammad ibn al-Hasan anna kullu makruhin fa huwa haram. Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani al-Majrim Abu Hanifa ne yace duk wani abu wanda yake makruhi to haramun ne, illa annahu lamma lam yajid fihi nassan qati'an, sai dai dukkan abin da ya bincika kuma bai samar wa abin nassi karara ba, lam yutliq alayhi lafz al-haram, to baya sakan mishi lafazin haram. Amma ba haka ba, duk abin da yake kaza makruhi ne to yana nufin haramun ne. Amma me yasa bai cewa haramun din, yace in bai da nassi bai cewa haramun, ko da ya yadda haramun din ne sai yace makruhi. Kun fahimci wannan jama'a? Warawa Muhammad aiba, har wa yau Imam Muhammad ya ruwaito an Abi Hanifa, daga al-Imam Abi Hanifa wa Abi Yusuf da Abi Yusuf, annahu ila al-haram aqrab, cewa duk abin da Abu Hanifa yace makruhi to wannan abin yafi kusanci zuwa ga haramun. Wa qad qala fi al-Jami' al-Kabir, a cikin wannan littafi al-Jami' al-Kabir Tirmidhi yace yukrahu ash-shurb fi amiyati adh-dhahab wal-fidda lir-rijali wan-nisa'i, an karhanta shan wani abu a cikin kwano na zinare da azurfa ga maza da mata. Sai malam yace wa muraduhu, abin da yake nufi da an karhanta at-tahrim yana nufin haramci. Wa kadhalika qala Abu Yusuf, haka nan Abu Yusuf yace wa Muhammad da al-Imam Muhammad suka ce yukrahu an-nawmu ala firashi al-hariri, an karhanta yin bacci a bisa shimfidar da take ta al-harini ce. Wa tawassudu ala wasa'idihi, da kuma tada kai a matashin kai na al-harini. Wa muraduhuma, abinda suke nufi waɗannan malaman guda biyu da Abu Yusuf da Muhammad, at-tahrimi haramci suke nufi. Jama'a kun ji yadda ake ɗibowa daga manya-manyan malamai ko? Sai Imam Malik, sai Imam Ishaq, sai Imam Abu Hanifa, gashi sai kuma yace wa amma ashabu Malik, amma su almajiran Imam Malik, fal makruhu indahum, idan suka ce makruhi a wurin su, martabatun bainal harami wal mubah, suna nufin abin da yake bai kai haramun ba amma kuma ya wuce halal, tsakatsaki tsakanin halal da haramun. Ba shi ne ba, tunda dukkan mun karanta littafin Malikiya, naka ce kaza makruhi ne, me ake nufi? Abubuwan da basu kai a ce haramun ba, ko basu kai a ce mubtalatu ba, suna bata ibada amma kuma ba a kyale ta kai abin ba. Shi ma ne yake cewa wala yutliquna alayhi ismal jawazi, irin wannan abu ba sa cewa halal kai tsaye. Wa yaquluna, sai ka ji sun ce inna akla kulli dinabin min as-sub'i makruhun ghayru mubahin, duk wani abu wanda yake da dagi daga cikin dabbobi irin su zaki da gafiya da makamantansu, sai ka ji sun ce makruhi ne, ba halal ba ne. Dan mazhabin Malikiya ba haka suke fadi ba? Sai sai ka ji ko anan sai mutum yace ai gafiya karashiya ce, sai ce karashiya ba haka suke cewa ba, musamman dangin mu kana karashiya ce. Wa ma'ana abin da yake fahimta ba halal ba ce amma ba ta kai haramun ba, haka abin yake a Malikiya. Amma bari ka ji abin da malam zai ce, sai ce wa qad qala malikun fi kathirin min ajibatihi, a fatoyin Imam Malik da yawa, Imam Malik kakan ji kan ce akrahu kaza, ina karhanta kaza, wa huwa haramun, a halin wannan abin haramun ne, sai Imam Malik yace kaza makruhi ne, saboda Imam Malik ya rike wannan madadin da taka tsantsan din. Ga wata maganar har wa yau, wa qad nassa Shafi'i ala karahati tazawuji الرجل من ابنته مما الزنا ولم يقل قط انه مباح ولا جائز. متن ne wa mace cikin shege sai ta haifi ya mace, ina hukuncin ya koma ya auri wannan yar? Da in ka ce da aure ake mallaka ya, to kenan wannan ba ɗan shi bace, tunda matar da yawa ciki ta haifi yar ba da aure ainihin sadu da ita ba, to kenan yanzu wannan ya halal ne ya koma ya aure ta? Sai Imam Shafi'i ya ce makruhi ne, bai taba cewa halal ba ne ko kadan. Wallazi yaliqu bi jalalatihi wa imamatihi wa mansabihi allazi ajallahu Allah bihi min ad-din anna hadhihi al-karaha minhu ala wajhi at-tahrim. Idan ka dubi Imam Shafi'i da irin daraja da Allah ya dauka kashi da ita da fahimta addini,
ai bai kamata ka ce Imam Shafi'i yana nufin auren wannan yarinyar makaruhi ne irin karhanci da kake karantawa a qawaidi ko a ahli riba, sai ka ce abinda Imam Shafi'i yake nufi da makaruhi shine haramu. Ko kun fahimta jama'a? Wa asbaqa nazal karaha, amma sai amfani da lafazin karhanci, bi anna al harama yakrahuhu Allah wa rasuluhu, domin abin da yake haramun ai Allah da manzon shi suna kin wannan abu. Wa qad qama subhanahu, Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ya ce aqiba zikri ma harramahu min al muharramati, da Allah madaukakin sarki ya lissafo abubuwan da ya haramta min indi qawlihi, wadanda Allah da kanshi ya haramta su da maganar shi. Yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ubangijinka ya hukunta cewa kar ku bauta wa kowa sai shi. Aya ta 23 cikin suratul Isra, ko ila qawlihi, ha inda Allah yake cewa wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Aya ta 32, ila qawlihi, ha inda Allah yake cewa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, randa Allah ya haramta a kashe, kar ku kashe shi domin bai cancanta ku kashe shi ba. Aya ta 33, ila qawlihi, ha inda Allah yake cewa wala taqrabu malal yatimi, kar ku kusanci dukiyar maraya. Ila qawlihi, ha inda Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kar ka kutsa abin da baka da ilimi akan shi. Haka ne ila akhir al-ayat, har zuwa karshen ayoyin. Summa qala, daga karshe sai Allah ya hada waɗannan abubuwan gaba daya, ka dubi fa, da shirka, da saba wa iyaye, da zina, da kisan kai, da cin dukiyar maraya, da karambani wajen shiga abin da iliminka bai kai ba. Sai Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, matsayin laifin waɗannan abubuwa gaba ɗaya a wurin ubangijinka makaruhi ne. Yanzu nan dan Allah dan uwa mai saurare, ka isa ka ce shirka makaruhi ce? Ka isa ka ce cin dukiyar maraya karashiya ce? Ka isa ka ce zina makaruhi ne? Amma Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha, in ka zo fassarawa sai ka ce matsayin laifin waɗannan abubuwan a wurin Allah gaba ɗayansu abin ƙi ne. Allah yana ƙin shirka, Allah yana ƙin saɓa wa iyaye, Allah yana ƙin zina, Allah yana ƙin cin riba, Allah yana ƙin dukkan lissafin waɗannan abubuwa. Don haka kalmar makaruhi a nan kar ka fassara ta da istilahi na wurin malamai na ƙarshe ɗin nan, sai ka fassara ta a lurance. A harshen Larabci in aka ce makaruhi ne ake nufi abin ƙi, abin ƙyama, abin da ya muni, sai ka fassara da haka. Wa fi sahihi, yace kuma hadisi ya wuce cikin sahihul Bukhari, inna Allah kariha lakum qila wa qala, Allah ya karhanta muku an ce ya ce. To yanzu nan zaka ce makaruhi ne tsegumi? An ce ya ce ba shi ne tsegumi ba? An cewa na ya ce. Wa kasarata su'ali, da yawan tambaya. Wa iba'atil mali, da tozartar da dukiya. A nan yanzu ya tabbata cewa duk waɗannan abubuwan makaruhi ne a hadisi. To amma me yake nufi da makaruhi? Makaruhi irin na lugha, abin kyama, Allah yana kyama, Allah yana kin kurin kawata jita-jita, an cewa na ya ce. Sannan da yawan tambaya, da yawan jawo matsaloli, sannan da yawan ɓata dukiya, duk Allah yana kyama haka. Sai haka malam karshe yake fassalahu, malaman salaf dai kanu yasta'miluna al-karaha fi ma'ana allazi istu'mila fi kitabillahi wa rasul fi kalamillahi wa rasulihi. Malaman salaf suna amfani da kalmar makaruhi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya amfani da ita a cikin maganganun shi a Qur'ani, da kuma yadda annabi ya amfani da ita. Walakin al-muta'akhirin, sai dai malamai da suka zo daga baya-baya, istalahu, sai suka canza mata ma'ana, ala takhsisul karaha bima laysa bimuharram, suka ce duk abin da aka ce makaruhi ne ana nufin abin da ya bar halal bai kai haramun ba. Wa tarkuhu arjah min fi'lihi, sai su ce barin wannan abin shi yafi alheri fiye da aikata shi. Jama, na tsaya na karance mana wannan bahasin ne kakaf, saboda yana da alaka da ilimin usulul fiqh. Ka tsaya kai wa abin kyakkyawan fahimta. Yanzu kenan in muka zo nan cikin littafin Tirmidhi, ire-iren waɗannan babuka wanda malam ya mana ishara a kansu a can baya, misali babu ma ja'a fi karahiyati an yubabara al-imamu fi ruku'i wa sujudi, babin da ke bayani akan makaruhi ne a riga liman wajen ruku'u da sujuda sai ka ce an hana. Me yake nufi da hani? Duk mutumin da ya riga liman ruku'u da sujuda to sai a ce ya aikata haramun a cikin sallah. In ka ce to ai malam ya ce makaruhi ne, sai a ce ai malamin ya kamata ka gane ba mutaakhiri bane, yana daga cikin kudama'u. Shi kuwa malam Imamu Tirmidhi yana daga cikin mutanen da sun faru sun rayu kafin karni, kafin shekara 300. Duk mutanen da suka faru suka rayu kafin shekara 300 ta farkon musulunci, waɗannan a cikin manhaji da aqida su ake kira salaf, a cikin ilimi da tantance ilimi su ake kira kudama'u. Don haka al-Imamu Tirmidhi yana daga cikin kudama'u, Imamu Malik yana daga cikin kudama, Imamu Bukhari yana daga cikin kudama, Muslim na daga cikin kudama, Ibn Majah na daga cikin kudama. Amma kaga Ibn Khuzaima, Ibn Hibban, Hakim, Baihaqi, waɗannan duk suna daga cikin mutaakhirina domin sun hauro shekara ta 300. Haka malaman suke. To ya kamata ka gane hatta iyayenmu nan Hausawa na da baka jin suna cewa dan kwali dan kwali, sai me, sai fatala ko adiko. Baka jin suna cewa skirt skirt, sai me, sai pantali ko dan tofi. To ashe kenan kun ga a cikin harshe ma akwai juyin juya hali ko? To haka a cikin ilimi, abin da wannan magana take nufi, idan kana karanta littafin malami ka tsaya ka fahimci cewa shin wannan malami yana daga cikin malaman da, to malaman da in sun ce kaza ga abin da suke nufi, yana daga cikin malaman da suka biyo baya, to ya ake gane malaman da? Su ne duk malamin da ya rayu ya mutu kafin shekara 300 ta farkon musulunci, to yana daga cikin malaman da. Duk malamin da ya rayu ya rasu bayan shekara ta 300 har duniya ta tashi, to wannan yana daga cikin mutaakhirina. Ta dauki wannan ita ce ka'ida, ta karanta al-Imam Az-Zahabi a cikin littafin shi ainihin wato binnan Nisanul Mizan, anan ciki ya tabbatar da ainihin waɗannan ka'idojin. Dan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun ji tarihin al-Imam Tirmidhi, kun ji abin da ya shafi ainihin rayuwar Tirmidhi da al'amuran da suka shafi inda ya karatu, waɗanda ya karatu wurin su, sa'annan sai ne da kuma al'amuran da suka shafi wasu kalmomi da Tirmidhi yake amfani da su. To yanzu abin da ya rage musannafatuhu, littafin da al-Imam Tirmidhi ya rubuta. Shin banda wannan littafin da zamu karanta mai suna al-Jami'ul Kabir, wanda aka fi sani da sunan Tirmidhi, ko yana daga cikin ɗabi'ar Tirmidhi ya rubuta wasu littafai? Sai mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala, za mu zo za a ji bayanai dangane da abin da ya shafi littafan da al-Imam Tirmidhi ya rubuta. Da wannan muke cewa jama'ar musulmi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.